Jama'a assalamu alaikum. Masu raro barkanku da shirin ciki da gaskiya da har kullum kan bukarin take haƙin dan Adam. A yau shirin zai duba tsama tsakanin gwamnatin jihar Zamfara mai ci da tsohon gwamnatin jihar kuma karaman ministan tsaro. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfi Hashim Kullu. Sabon shirin ciki da gaskiya zai duba yadda tsama ta ƙara ta'azzara tsakanin gwamnatin jihar Zamfara dake kan gadan mulki Dauda Lawal Dare da tsohon gwamnatin jihar Bello Mutawalla Muradun. Gwamnatin ta Lawal Dare na da ra'ayin ba wani tasiri da Mutawallaki a kujerarsa ta ƙaramin ministan tsaro, kuma zamaninsa a mulkin jihar bai taimaka wa tsaron ba. Hukuncin kotu ya ba wa gwamnatin jihar nasarar ƙarar hana karɓe motoci kimanin 50 na alfarma da sabuwar gwamnatin ta zargi tsohon gwamnan da kwashewa daga gidan gwamnati kafin ya sauka daga kan mulki bayan faduwa tsabi a ranar 29 ga watan Mayun da ya gabata. A wani taro a gidan gwamnatin Gusau, gwamnatin ta nuna kimanin motocin alfarma 50 da ta ce ta kwaso da gidajen tsohon gwamnan a Gusau da kuma Muradun. To sai dai tsohon gwamnatin Muradun na cewa duk abin da sabuwar gwamnatin ke yi bita da kulli ne don nasarorin da tsohon gwamnan ya cimma. Asalin labarin dai ya faro ne daga umarnin kwashe motocin da gwamnatin ta yi daga gidan tsohon gwamnan, wanda ya sa tsohon gwamnan kai ƙara kotu, wacce ita kuma ta bada umarnin haramta ɗauke motocin. Yanzu kuma wannan hukunci ya bada izinin a ɗebo motocin. Da rake jami'an tsaro, gwamnati ta jido motocin na alfarma daga gidajen tsohon gwamnan da ke Gusau da Muradun. Kwamishinan labaru na jihar Manneer Mu'azzir Haidara ya ce baya ga motocin ma, tsohon gwamnan wanda yanzu shine karamin ministan tsaro ya ji da muhimman kayan gwamnati.
Matakin da gwamnatin jihar Zamfara ta dauka shine zuwa kotu domin ta nemi a dawo da wannan motoci, inda kotu ta bada umarni lalle a dawo da wannan motoci, don wannan motoci mallakar al'ummar jihar Zamfara ne, ba nashi bane kamar yadda yake ikirari. Kuma a halin yanzu an dawo da su, suna nan gidan gwamnatin jihar Zamfara. Duk wata gwamnati da aka gada dole za a isko duk bayanai akan yadda aka bar gwamnatin. Ko da mai girma jagoran mu Dr. Dauda Lawal ya fara aiki ya tarar da badakaloli daban-daban waɗanda aka yi, kama daga abubuwan da aka ɗauka daga gidan gwamnati, wanda gwamnatin da ta shuɗe TV, AC, har da gas cooker da ire-iren su, ba wai motoci kawai ba, abubuwan da aka ɗauka abubuwa ne wanda ba a taɓa samun wata gwamnati da ta yi irin hakan ba. Abin ya daɗa tayamma muna da hankali, domin a ce Allah subhanahu wataala ya baka shugabanci irin wannan, kuma lokacin da wa'adin mulkinka ya kai ƙarshe a ce baka tsaya ka kula da cewa ka bar ma waɗanda za su gadonka waɗannan abubuwa, tunda haƙƙi ne na al'ummar jihar Zamfara ka bar su nan domin a ci gaba da amfani da su. Amma ka duba duk irin motocin da aka saya lokacin mulkinsa, ba a bar mota ko ɗaya ba wadda mai girma gwamna zai amfani da ita, ko mataimakin gwamna, ko kuma sauran muƙaraban gwamnati. Duka an yi wasu aka yi, duka motoci aka wuce da su, wasu an ba da gwanjansu, wasu kuma haka kawai aka ba da su kyauta, wasu kuma ɗaukar su aka yi aka je aka ɓoya, kamar waɗannan waɗanda yanzu aka je kotu ta ba da umarni aka dawo da su. So wannan abubuwa a haka muka gaji wannan gwamnati, ko da aka zo ko da kuɗaɗe ma gwamnatin ga mai girma gwamna ya faɗa cewa miliyan 3 aka bari. So wani tsari ne wanda ba a taɓa gani ba a tarihin Najeriya, inda yau ko ƙaramar hukuma aka ce an bamu miliyan 3, ai kai ka sa akwai damuwa. So a ce gaba ɗaya jiha, asusun jiha an ban masa miliyan 3.
To yanzu waɗannan motoci tunda an ma nuna na ga hotunan su, me za a yi da su? Shin suna cikin koshin lafiyar da za a fara aiki da su a kwambar motocin gwamna, ko kuma dai za su zama su ma za a ci gaba da jibge su ne a gidan gwamnatin Gusau?
wayannan motoci ba motocin da za a aje bane, za a ci gaba da aiki da su kamar yadda ya kamata, domin motoci ne masu tsada kuma lafiya lau suke, motoci ne waɗanda ba su da wata matsala illa kawai a yi masa aikin da za a ci gaba da amfani da su. Da zaran aka kai ƙarshe hada motocin gaba ɗaya, za a ci gaba da aiki da su kamar yadda ya kamata.
Akwai alamu labaran da muke ji a irin wannan yanayi, ba mamaki shi tsohon gwamna kuma ƙaramin ministan tsaro Bello Matawalle ya iya ɗaukaka ƙara. Shin kuna shirye da tunkarar ɗaukaka ƙarar?
Akwai ban mamaki tare da kunya a ce ya iya kai ƙara domin wai a dawo masa da wa'annan motoci. Domin wa'annan motoci kamin kotu ta amince da cewa na mallakar jihar Zamfara ne, a sai da ta karɓi hujjoji daban-daban. Don haka wannan ya nuna ma duniya cewa motocin nan ba nashi bane, mallakar jihar Zamfara ne. Don haka ya kamata ya makansa kiyamul layli, ya daina wannan jayayya, ya zo ya huskanci aikin da aka bashi domin ya ga cewa ya yi shi ba wai ya kama jayayyan motoci ba, domin ba wai motoci kawai ba, akwai abubuwa da dama waɗanda na kuɗaɗe da bada kaloli da aka yi lokacin mulkinsa, wanda insha Allahu za a dawo da su gaba ɗaya idan lokacin hakan ya zo.
Tun farko dai kakakin tsohon gwamnan Zelani Baffa ya ce duk abin da sabuwar gwamnatin ke yi bai ta da kulli ne na siyasa kawai, dan nasarorin da tsohon gwamnan ya cimma.
An ce an zo wa mutanen gwamnati sun kwashe kayan, ai gwamnan da yake kai yanzu ya faɗi wannan abin, to ya faɗi suwaye suka kwashe. Abinda na sani shine a ranar da aka faɗi sakamakon zaɓe cewa wannan gwamnan ya samu mulki, ba barnar da bamu gani ba a cikin jihar Zamfara. Dukkanmu a nan kagan mu nan wallahi guduwa muke, saboda binmu ake ana duka, ana kwaɗewa, ana ƙona gidajenmu, ana ɓalle gidajenmu, ana ƙona motoci, ana ɓalle-ɓalle, har gamman house ɗin ƴan sanda sai da suke ta danna harbi kamar aka koli matasan nan. Billboard da waye komai an karya shi, kayan gwamnati an lalata, store ɗin gwamnati an fasa, an kwashe kayan da suke ciki. Haka fa aka dinga wannan ɓarna, kuma ba wanda ya tsaye da wannan abin na kwanaki, haka duk muka gudu a ciki. To a gaya mana a wani hali aka sace wa'annan kayan. Saboda haka ita gwamnatin da ta hau yanzu sai ta binciki kanta, ta binciki matasan da ta saka a gaba suka yi wannan ta'addar, su gaya masu inda suka kai wa'annan kayayyakin. Saboda mu san wa'annan abubuwa da ake faɗa ba, in kuma akwai wasu abubuwa da suke da shi a zahiri ne, suke da sunan mutanen da suka shigo gwamnatin hau, suka saci kaya, suka tafi da su.
Zelani Baffa, ai akwai da motoci da aka ja ka kwashe gidan shi Bello Matawalle, amma daga baya ina jin an sa a dawo da kayan.
To ai kaga kai da kanka ka ce an sa a dawo da motocin. Duk wanda ya je shi ya shiga gidan wani ya amfani da kwalafin hukuma ya kwashe wani dukiya, kotu kuma mai adalci ta ce a dawo da wannan kayan, tabbatar cewa zalunci ya yi. Aka ce ba a san macituwa ba sai miya ta kare. Yanzu aka fara. Kuma Matawalle lokacin da aka bashi minista, ko da yake yanzu ni ba ni nake magana da yawunsa ba, amma abin da na sani na shaurare shi, na ji ya faɗa cewa ga abin da yake da niyyar yi. Kuma tun daga yanzu an fara ganin tasiri, mutanen Zamfara sun ce yanzu abin da suke gani shine tun daga garin Gusau har garin Funtuwa baka tafiyar minti biyar baka ga sojoji suna sintiri ba. Kuma hanyoyin zuwa su ɗan Sadau da sauransu duka yanzu an fara ƙara ƙarfin wannan, kuma dama ya tabbatar zai yi haka. Sannan kuma ba mutum ƙaramin minista ko babban minista ba shi ba ne, saboda mutane ba su san yaya aikin minista yake ba. In ka zo ka ce min a ministry commissioner ya fi permanent secretary tasiri akan ministrin, baka san menene aikin permanent secretary yau, baka san menene aikin commissioner ba. Misali kawai nake baka wannan, wanda bai san yadda gwamnati take aiki ba, bai isa ya fito baki ya ce wane ya fi wane aiki ba. In ba wannan, watakila aikin ba zai yiwu ba. Saboda haka da ƙaramin minista da babban minista, babban abin da ake nema shine su haɗa kai su yi nasara. Kuma na sha gaya wa mutane cewa ministan tsaro ko ba wai dole sai soja ba, duk duniyan nan da ka sani, ko America da muke koyon demokaradiyya da gareta, ba soja suke naɗawa ministan su na tsaro ba. In ka duba mutane ne waɗanda suke da masaniya akan yanda harkar tafiyar da jama'a suke. saboda haka abu ne wanda yake kullum kai fatan alheri ga shugabanninka ba kai musu maganganu muna na sharri wanda zai dawo kanka ba saboda haka muna musu kyakkyawan zato da badaru da shi matawalle insha Allahu za su yi tasiri a cikin wannan dan kun kusa ma mana minista na tsaro kuma an ga abin da kuma in Allah ya yarda su ma za su
ciki da gaskiya na kira ga duk bangarorin biyu da su duk mai yuwa don aje sabani a gefe guda tare da ci gaba da hada kai don samarwa da al'umman Najeriya zaman lafiya da ci gaban tattalin arziki mai daurewa masu raro abin da ya sabu kake nan sai wani sabon shirin mako mai zuwa idan Allah ya kai yanzu a madadin Nasura da Mel Hikaya daga nan birnin Washington DC ni Sarfil Hashim kuma nake cewa mu kasance lafiya.